إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Laraba a yau muna 19 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 3 a cikin karatun littafin aqidatut tauhid na babban malami fadilatu sheikh salih bin fawzan al-fawzan Allah madaukakin sarki zaka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan a unguwar lauda quarters anan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya gabata muna cikin albabul awwal shine madkhal li dirasati al-aqida wanda mun karanta al-faslul awwal shine ma'anal aqidati wa bayanu ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alayhi bina'uddin mun ji bayani akan aqida da muhimmancin ta lura da cewa aqida ita ne tushen da addini ke ginuwa akai duk wani gini da za a yi na addini indai ana so wannan ginin yayi sustaining ya tsayu yanda ya dace ya kuma jima a tsaye to babu shakka dole ne a gina shi akan tubali na aqida mai kyau duk gini na addini da aka gina shi akan tubali na mummunar aqida to wannan ginin ba zai kargo ba wannan ginin ba zai kai labari ba wannan ginin zai rushe da mutane suna cikin sa Allah ya kiyaye mu zamu tashi akan al-faslu thani insha Allah mallan yace al-faslu thani fi bayani masadir al-aqida wa manhaj as-salaf fi talqiha bayani akan masadir al-aqida tushen aqidan ahlus sunna daga ina ake bubbuko aqida ina ne source na aqidar musulunci daga ina ake samu aqida wa manhajus salafi fi talqiha da kuma manhajin magabata wajen karban aqida daga ina ake tsotso aqida sannan a ina da ina ake dauko aqida a ina da ina ake karbo aqida mallan yace al aqidatu tawqifiyya aqida tawqifiyya ce menene ma'anar tawqifiyya sai ce fala tathbutu illa bi dalilin min ash-shari' aqida bata tabbata ace wannan aqida ce sai da dalili daga wajen Allah madaukakin sarki wanda shine mai shar'anta addini irin yadda ya ga dama duk abinda aka ce kaza tauqifiyya ne ko tauqifiyun ne to ana nufin cewa babu dama kai ga kawo naka ra'ayin duk abinda zaka fadi a ciki to dole ka kawo hujja daga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daka aqida tana daga cikin ayyuka waɗanda suke tauqifiyya abubuwa waɗanda suke tauqifiyya ne wanda ba dama babu wato ainihin daman da zaka kirkiro naka ko ka kawo sabo ko kuma ka kawo tunaninka in dai ababin aqida ne duk abinda zaka gino akai duk abinda aqidal ka zaka gino akai to ana so ya zama kana da dalili daga alqur'ani da sunna amma ba kai ka kawo naka ra'ayi ba muna ganewa ku fala masraha fi halir ra'ayi wal ijtihad babu wato kafa ababin aqida na mutun ya kawo na shi ra'ayin ko kuma a ce yayi ijtihadi yayi kokari wajen kirkirowa mai yuwa ya dace mai yuwa ba zai dace ba a'a in dai babu shi a qur'ani da sunna to baka dace ba haka ba bukatun kai ijtihadi ba a bukatun naka ra'ayin wa min samma mallan yake cewa to saboda haka in mun fahimci haka zamu gane cewa fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitabi was sunna ashe kenan zamu fahimci tushen aqida inda aqida ke bubbukowa shine daga inda alqur'ani da sunna daga wato ainihin ya takaita ne akan abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi ita aqida tana takaituwa ne akan me yazo a cikin qur'ani me yazo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li'annahu la ahada a'lamu billah wa ma yajibu lahu wa ma yunazzahu anhu min Allah domin babu wani wanda ya san Allah ya san abin da ya dace da Allah ya san abin da ya wajaba a jingina ma Allah ya kuma san abin da ya kamata a tsarkake Allah daga gare shi sama da Allah ba wanda ya san Allah kamar yadda Allah ya san kanshi babu wanda ya san menene ya kamata a jingina ma Allah na aqida me ya kamata me ya wajaba musulmi ya kudilce na aqida dangane da ubangiji menene kuma ya kamata a tsarkake Allah a kore shi gabarin ubangiji ba wanda ya san wannan sama da Allah wala ahada ba'da Allah a'lamu billahi min rasulillah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah kuma to babu kuma wanda ya san Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya san Allah Allah shine ya san kansa yafi kowa sanin me ya dace da shi me ya dace a jingina masa me ya dace a tsarkake shi daga gare shi bayan Allah kuma babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine wanda Allah yake bashi labarin duk abin da ya kamata a sani dangane da ubangiji haka duk wani wanda zai san Allah to ya san Allah ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine Allah ya ce shi Allah ar-rahmanu ne fas'al bihi khabira in kana so ka san Allah to fas'al bihi khabira tambayi masani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya san Allah duk wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to koda zai san Allah to dole ne ya san Allah ta hanyar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangiji duk wanda ya san Allah ta wata hanya ta daban sun kuye ko sabanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to bai san Allah ba sanin Allah na ƙarya ne walihaza mallan yace saboda haka kana manhaju salafi salihi wa man tabi'ahum fi talaqqi al-aqidati maqsuran 'ala al-kitabi was sunna dan haka ne ma ya zama manhajin magabata na kware da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa manhajin su tsarin su turban da suke kai wajen karban aqida da wato aiki da aqida ya takaita ne akan alqur'ani da sunna fama dalla alaihi alkitabu was sunna fi haqqi llahi ta'ala amanu bihi wa'taqaduhu wa amilu bihi, duk abinda alqur'ani da sunna suka yi nuni zuwa gare shi dangane da haƙƙin Allah, siffofin Allah, me ya dace da Allah, me bai dace da Allah ba, me ya kamata a jingina ma Allah, me ya kamata a tsarkake Allah daga gare shi, abinda yazo a qur'ani da sunna sai su yi imani da shi, su kudilce shi, sannan kuma su yi aiki da shi. Wa ma lam yadulla alaihi kitabu wala sunnatu rasulihi sallallahu wa ma lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama nafauhu anillahi ta'ala wa rafaduhu, duk abinda alqur'ani da sunna ba su ishara zuwa gare shi ba, to sai su kore shi ga barin Allah, sannan kuma wato su guje shi, su sarkake Allah dangane da wannan, su guji wannan, su kore shi ga barin Ubangiji. Wali hadha malam yace saboda haka lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad, a babin aqida ba a samu sabani tsakanin magabata ba, bal kanat aqidatuhum wahida, aqidar su guda ɗaya ce, wa kanat jama'atuhum wahida, wato jama'ar su, hadin kansu, zukatan su guda ɗaya ne a babin aqida, aqidar iri ɗaya ce, kamannin iri ɗaya ne a babin aqida. لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمة. سبود الله يا دو الواشي يا دو نوي يا ي الكواري شوا دودة يي ركود القرآن السنة من زن الله صلى الله عليه وسلم تو الله زهار كنس وان يسا ما جبتا كنس يزما أحدي سكذا ما سنتيام تقولين كذي سكذا ما أدم كلي. Saboda kowanne a cikin su yana riko ne da alqur'ani da sunna. Wassawabu fil mu'taqad la'anna Allah ta'ala takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam bi ijtima'i al-kalima wassawabi fil mu'taqadi wattihadi al-manhaj. Allah yayi alkawari cewa duk wanda ya riko da alqur'ani da sunna to Allah ta'ala zai hada kansu, sannan kuma zai gatar da su wajen aqida da kudirin zuci, sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai wato takaita musu, ya dayanta musu manhajin, ya zama manhajin an hadu akan abu guda daya, wannan kuma shine alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wato wannan malam yana nuna mana cewa babin aqida ba a samun sabani tsakanin malamai. In kaji an ce malamai sun yi sabani to babi ne na fiqh, babi ne na fahimta, babi ne na ijtihadi wanda aka ba da dama mutun ya kawo nashi ijtihadi, amma a babi na aqida to ba sabani tsakanin malamai, aqidar guda ɗaya ce. In kaji malam wani a littafin sa ya ce Allah ɗaya ne, to dole shi ma malam wani tafiyar ta zama aqidar sa Allah ɗaya ne, wannan aqida ce. Allah yana sama, to ba za ka samu wani malami cikin malaman suna da zai ce maka Allah na ko ina ba, a'a, domin anan ana raba gari ne, anan ne ake zama wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhal aw fi dhalalin mubin, babu na biyu, dolen dole ko dai kana kan shari'a ko kana kan bata a babin aqida ba na biyu, ko kana kan sunna ko kana kan bid'a, amma a babi na fiqhu da fahimtar addini, masail far'iyya, masail ijtihadiyya, to anan ne ake samun sabani tsakanin malamai, amma masail asaliyya, masail aqidiyya tauqifiyya, to anan ba a samun sabani tsakanin malamai, babu, anan kaifi ɗaya ne, ko sunna ko bid'a, amma ba na uku. Muna fahimta ku? Saboda ita aqida babu yadda za a yi ka kudilce aqida in ba aqida ne ta zo daga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma malam ya nuna mana wata magana wadda ina yawan maimaita mana ita, shine dalilin da ya sa magabata kansu ya haɗu suka samu haɗin kai shine saboda riko da Qur'ani da sunna. Ashe wannan yana nuna mana cewa ba yadda za a yi al'ummar musulmai kansu ya haɗu su zama a dunkule, su zama tsintsiya madaurinki daya, har sai in sun yi riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tunanin cewa kan musulmai zai hadu a daidai lokacin da wannan ke sunna, wannan ke bid'a, wannan ma gurbataccen tunani ne, ba zai bayu ba. Muna fahimta ku? In har musulmai suna so kansu ya hadu, su zama tsintsiya madaurinki daya, to dole kowa ya koma zuwa ga Qur'ani da sunna. Amma muddin ana gauraye wannan na sunna, wannan na bid'a, to kai ba zai haɗu ba, kai ba zai taɓa haɗuwa ba, don babu yadda za a yi da ahlus sunna don bid'a su zama ɗaya ballantana kansu ya haɗu, domin asali addinin ma daban-daban ne, tushen addinin daban-daban ne. Shi wannan aƙidarsa Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na ƙware, shi wannan aƙidansa mafarke-mafarke da ƙarerayi da wato ainihin maganganu maudu'ai marasa tushe, wannan shi kuma shi ne aƙidarsa, ta gaba da zama ɗaya ba, sos ɗin ma ba ɗaya ba ne, to ballantana kuma ya zamana content ne ya zama iri ɗaya. Jama'a muna ganewa kuwa? Sos ɗin daban ne, to content ɗin kuma ba zai iya zama iri ɗaya ba, ba zai yiwu ba. Zai yiwuwa, bai yiwuwa a ce aikin da likita zai yi shi ne aikin da lauya zai yi, ba zai yiwu su zama ɗaya ba, saboda wannan asalin inda ya tsotso karatun nashi daban da inda wannan ya tsotso nashi karatun, haka ba zai yiwu a zo a ce da likita da lauya a ce kawai su zo su haɗu kawai, kowa ya zo, in an zo aikin asibiti lauya ya zo a yi da shi, an zo aikin kotu likita ya zo a yi da shi, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, dole kowa ya kama gabansa, domin wannan an ɗauko shi an kawo shi nan fata al'amari zai, wannan ma an ɗauke shi an kai can fata al'amari zai. To saboda haka da musulunci da bid'a ba za su haɗu ba, sunna da bid'a ba za su haɗu ba. Abinda ke haɗa kan musulmai shi ne tsayuwa a kan aƙida ingantacciya, wannan shi ne dijawa haɗin kai. Amma maja da haɗin gwiwa tsakanin sunna da bid'a bai yiwuwa, ba zai yiwuwa, ba zai yiwuwa, don maja tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a wannan ba komai ba ne illa munafunci, munafunci ne kawai, munafunci ne. Allah ya samu dace. Kuma wai galibi mutane sai ka ji mutum yana cewa wai magana aƙida a sassauta ta a ɗanyi a hankali saboda mutane su fahimta, yau to me aka yi kenan? Allah ya saukar da aya da zafi ka sanya ta wai don mutane su fahimta, maimakon su fahimce ta da irin zafin da Allah ya saukar da ita sai suka fahimci ta da sanyi, ka ga ba ayan Allah ka fahimta ba, ba fahimci ayan yadda Allah ya saukar da ita ba, ba fahimce ta ba. Saboda haka ayar Allah in ta zo da zafi, ta sauko da zafi cewa duk wanda ya mutu yana shirka, dan wuta ne shi, to saki ta haka kawai, yadda ta taho a guje to ka sake ta tafi a guje, duk wanda ya tsaya a hanya ta buge shi, wanda baya so ta buge shi ya kauce. Wannan shine abin da ake so in zaka karantar, kar ka kara ma ayar Allah zafi dan ka bi kan wasu, Allah bai saka wannan ba, kar ka sanyaya ta wai dan ka gamsar da wasu, nan ma ba a saka ba, dan Allahn da ya saukar da ayoyi masu zafi a Qur'ani ya fi ka san bayin su fahimta, amma ya saukar da zafafan ayoyi, bayin ba bayin Allah bane, to ya fi ka san su gane addinin, amma ya saukar da ayoyi masu zafi. Wa aka aiko da ayoyin? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk yadda kake san al'umman nan ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, amma kai karantar da su, saboda kai ba karantar da su a yanda suke, karantar da su a yanda suke, ba daga kafa a babin aqida, ba daga kafa, ba daga kafa, ba daga kafa, eh ba daga kafa. Wannan ita ce tsarin musulunci, ba daga kafa a babin aqida, duk wanda zai zo yayi addini to yayi addini ingantaccen addini, amma an kace a sassauta sai mutane suka yi addini gurbatacce, to tsakani da Allah ne aka yi kenan, ai ba taimaki mutane ba, an cuce su, an cuci mutane,
zafafan mutane su fahimci addini. Akwai aya mai zafi da Allah ya saukar dangane da shirka da mushrikai da kafirci da kafirai, kamar qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce da su, ya ku kafirai, da su ake magana, ba wanda yana Najeriya bane a lokacin. Quraishawa ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin su akwai babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya ce da su ku kafirai.
To sai a zo a wannan zamanin, sai wani ya shirka ko kafirci, ya kauce ma aqida na magabata, ya kauce ma aqidan Qur'ani da Sunna, sai ne ce to a sassauta, a canza masa suna. Kaga wannan ba addini yake ba, eh babu wannan musulunci. Allah ka sa mu dace.
Kaga in ana so kai ya hadu, to a dawo zuwa ga Qur'ani da Sunna. Amma in dai kowa ya kama gabansa, wannan ya kama Sunna, wannan ya kama bid'a, to bara hadu ba, bara hadu ba. Dole sai an dawo kan daidai. A misali ba, mun tashi misali da mota guda biyu, muna so za mu tafi Maiduguri, muna tashi daga unguwan nan, sai mota ɗaya ta bi bypass nan, ta kama hanyar Azal, ta kama, kaga ita ta kama hanyar Maiduguri ko? Mota ɗaya kuma da ta yi haka, sai ta kama hanyar Awal, ta kama hanyar Jos, ta kama hanyar Maiduguri, ba ta kama hanya ba. To yanzu sai aka ce a kira wannan motar da ta kama hanyar Jos ta dawo ga hanyar Maiduguri, sai a ce a'a, ba a san rigima, a bari kawai a tafi haka, mu mu kama nan, ita ma ta kama nan, don Allah shi za mu haɗa a Maiduguri. Akwai rana? Na'am? Babu ran da za mu haɗu. Saboda haka yadda wannan ta kama hanyar Jos, to Jos za ta isa. Wannan da ta kama hanyar Maiduguri, to Maiduguri za ta isa. To shine ana so a haɗu ne akan Al-Qur'ani da Sunna, sai wannan ya rike Qur'ani da Sunna, sai wannan ya rike shirka da bid'a, sai aka ce kuma wai a haɗu a hakan, dan Allah ina za a haɗu. Asali abinda zai haɗa kan mutanen an sake shi, to ina za a haɗu? Babu ran da za a haɗu. Saboda haka in ana so a haɗin, to ana riko ne da Al-Qur'ani da Sunna. Shi yasa malam yace qala ta'ala, Allah yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku, kar ku rarraba. Ashe wannan ayan tana nuna mana maganin rarraba riko da igiyar Allah, maganin rabuwan kai shine riko da igiyar Allah. Amma duk inda aka yi sako-sako da riko da igiyar Allah, Qur'ani da Sunna, to kai zai rabu, kai zai rabu, bara a haɗu ba. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah yace idan shiriya ta zo muku daga gare ni, to ku sani famanittaba'a hudaya, duk wanda ya bi shiriyata da na turo manzannina da shi ta, fala yadhillu, to ba zai taba bata ba, wala yashqa kuma ba zai tabi ba. Duk wanda ya kama shiriyan da Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita, Allah ya ce ba zai bata ba kuma ba zai tabi ba. Ashe duk wanda ya riko da wani abu sun kuyan wannan, to zai bata kuma zai tabi, zai bata zai tabi. Duk abin da kai riko da shi in ba Qur'ani da Sunna ba, halaka zaka tabi. Kuma idan ka dauki misali tsakanin aqidar Ahlus Sunna da aqidar bid'a, zaka ga ita Sunna duk inda za a karanta maka nassi, wallahi in dai kwakwalwarka lafiyayya ce, zaka ga nassi ne wadihun sarih, a bayyana a fili, ba wahala a ciki. Amma in za a karanta maka nassi a bid'a, wallahi a hankalce ma hankalinka ba zai dauka ba, hankalinka wallahi ba zai dauka ba, hankali ba zai dauka ba. Misali yanzu Allah shi ya saukar da Al-Qur'ani wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ce duk wanda ya karanta harafi daya a Al-Qur'ani za a bashi lada goma. Sai wani kuma ya zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 1150 sai ce ga wani salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi idan ka karanta shi sau daya sai ka sauke qur'ani sau 6000 kafin ladan ka zama daidai da wanda ya sauke wannan salatin sau daya. Wannan maganar bari mu auna ta a hankali a matakai daban-daban. Na farko shi kanshi cewa an yi wahayin salatin ƙarya ne. Allah kuma ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay. Kaga wannan ya kirkir ƙarya jingina ma Allah. Ya kuma ce an masa wahayi bayan Allah ya ce ƙarya ne ba a mar wahayin komai ba. Kaɗai kenan. Na biyu Allah ya ce wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah. Ya ce shi zai saukar da irin abin da Allah ya saukar da shi. To shi wannan da ya tashi ma bai ce zai saukar da irin abin da Allah ya saukar ba, sai ya ce ya kawo abin da ya fi abin da Allah ya saukar har sau 6000. Na uku a ce ga wani salati nan mai falala an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi yana raye bai faɗa ma Abubakar wannan salatin ba, bai faɗa ma Umar ba, bai faɗa ma Uthman ba, bai faɗa ma Ali ba. Matarsa Aisha da ake kawo masa wahayi yana cikin bargwanta bai faɗa mata ba. Sauran matansa duk bai faɗa musu ba. Ashratul mubashshiruna bil janna duk darajarsu bai kai a gaya musu wannan ba. Muhajirai da Ansar duka duk wannan sabon duk darajarsu bata kai a basu wannan salatin ba. Manzo Allah har ya rasu bayan ya rasu bai dawo ya faɗa ma Abubakar ba, bai dawo ya faɗa ma Umar ba, bai dawo. Annabi ya san duk darajar wannan salatin manzon Allah ya sani, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bar al'ummarsa shekara 1150 bai faɗa musu wannan darajar ba, sai da wani ya zo tukunna kafin Annabi ya zo ya faɗa masa. Dan Allah ka gaya mu ya hankali zai dauki wannan hankali dai ka gaya mu ya zai dauki wannan. To su wanda suka rayu shekara 1150 bayan rasuwar Annabi zuwa haihuwar wannan tsakani da Allah su ya matsayin su a wajen Allah kenan. Su manzo Allah mai dauke su, su yanzu Annabi mai dauke su, me ya matsayin su? Sannan kuma shi wannan da ya zo shekara 1150 sai aka ce wai duk wanda ya mutu wai in ka ji baka san shi baka da imani, duk wanda baya san shi ba zai mutu da imani ba. To wanda suka mutu kafin a haife shi su kuma ba su ya imanin su ba, bai ma zo ba tukunna ba nan ta nasu so shi, to su ya imanin su? Na'am, ya imanin su yake, ya yi ko bai ba? Kaga in mutum da hankali bai sai ce imanin su bai ba, haka ne ko baka ba? Don ya ce imanin su bai yi ba, to tun daga kan sahabbai har zuwa kan tabi'ai dukansu kaf ya kore su a imani, ya kore su a imani. Sannan da Allah ka auna da hankali, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum go wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk wani addini na cika muku shi tama kenan, babu wani wahayi da zai sake zuwa a shar'anta wani abu bayan wannan lokaci, don duk wani hukunce-hukunce an gama saukar da shi. To wanda ya ce kuma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa masa wani salati, yanzu dan Allah da maganarsa da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wacce ce gaskiya a ciki, na wacce za mu ɗauka maganarsa ko ayan alkur'ani? Kaga dai hankali ba zai dauki, ba zai dauki ka ce a aje ayan alkur'ani a dauki maganar wani ba, ba zai yi ba, ba zai yi ba, ba zai yi ba. To yanzu dan Allah ka kalli ahlus sunna, ka kalli dan bid'a, kuma a ce maka wai su zo su haɗe waje ɗaya su zama iri ɗaya, a'a ba, labari ne wannan, labari ne wannan. Yadda ka san cewa in ana so a isa Maiduguri wanda ya kama hanyar jos har abada ba zai iso ba to na rantsa maka da Allah in ana son hadin kai wanda ya kama bid'a in dai ana bid'a da sunna wallahi har abada ba za a hadu ba har abada a babin rayuwa da babin kasuwanci da babin sauran al'amura ana iya samun ayi kasuwa tsakanin musulmi ma da kafiri ko ballantana amma babin addini kan a ba zai yi ba dan shi ahlus sunna in dai sunnan yake da gaskiya addini to farautan bid'a yake da dan bid'a damuwansa ya dai ya fitar da su daga wannan bid'a to in kuma kaga sun hadu to dayan biyu ne ko dai dan bid'a ya tuba ko ahlus sunna ya lalace ai ka dauki misali kamar dan sanda ne da barawo kaga ai abokan gaban juna ne ko bara su hadu ba to ran da kaga ga dan sanda ga barawo suna zauna a inuwa daya ana tadi ana fira to ka sa maranka dayan biyu ko barawon ya tuba ya bar sata ko kuma dan sanda ya lalace amma in dai barawo na kan satarsa dan sanda na kan dagaltansa na asalin aikin dan sanda to bara su hadu a inuwa daya ba bara su hadu ba wallahi qur'ani da sunna da shirka da bid'a wallahi ba za su hadu ba Allah ya samu dace kuma ina yawan faɗa mana jama'a wallahi shi fa addini ko ba ra'ayi bane ba kayan da zaka kasa ba hajin da zaka kasa ka neman yaldan mutane da shi bane ba neman yaldan mutane da addini ba neman yaldan mutane da addini in dai da gaske zaka yi addini to ka sani addini yaldan Allah kadai ake nema da shi idan Allah kadai ake nema da shi shi yasa da faɗa bane cewa ba a sassauta ayin Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a faranta ma wani ko dan wani ya ce yana tare da ku ko kuma dan kar wani ya ji haushi kana karanta Qur'ani da sunna kana tsammani kana tunanin kada wani ya ji ko kada wani ya ce da shi ake yi wannan in kana da wannan tunanin ba to tun farko ma ka sauka daga layin musulunci tun farko ka sauka daga layin musulunci dan in ana sassauta ayoyin Qur'ani dan kar wani ya ce da shi ake yi da dayawan ayoyin Qur'ani da Allah bai saukar da shi da su a cikin garin Makka a gaban baffanni da kawunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam amma mafi yawan ayoyin masu zafin da suka zo da bayanin shirka da wuta akan zuwa suka sauka dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Qurayshawa kaga kuwa in akwai wanda ya kamata a daga musu kafa saboda kada su jawo shi ko kada su ce da su ake yi to da ya kamata a fara da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka sa mu dace saboda haka su ahlus sunna manhajin su dai ne aqidar su dai ce malam yake cewa walizalika saboda haka summu bil firqati najiya aka kira su da al firqatu najiya ita ce tawaga wacce za ta tsira kubutacciya ba wanda zai tsira in ba ya bi sunna ba li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama shahida lahum bin najati saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu cewa za su tsira hina akhbara bi iftiraqil ummati ila 73 firqa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa al'ummar sa za ta kasu zuwa gida 73 kullu hafin nari illa wahida dukkansu suna wuta sai guda daya walamma su'ila an hadhihi alwahidati qala lokacin da aka tambaye shi aka ce da shi wanne ne guda ɗayan da za ta tsira qala sai ya ce hiya man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi su ne waɗanda suke kan abin da nake kai a yau da ni ga sahabbaina kage yanzu an wuta sadaka ko menene in dai kana so ka san suwa za su tsira to ka kalli waɗanda suke kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke kai aqida ne ibada ce salati ne zikiri ne kaga ka huta abinka ina Allah yake Allah yana sama me dalili aqidar annabi da sahabbai ke a ina ka samu wannan a cikin Qur'ani a cikin hadisi Allah yayi bayani thum huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah ya daidaita akan al-'arshi. Wani yazo ya sama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wannan baiwar ina so in yinta ta, amma ya Rasulullah kamar ta jarabawa in mu'mina ce in yinta ta. Manzo Allah yace da ita man ana waye ni, tace anta Rasulullah, kai manzon Allah ne. Annabi sai ce da ita aina Allah, to ina Allah yake, tace fi sama, yana sama. Manzo Allah sai ce i'tiqaha fa innaha mu'mina, yinta ta mu'mina ce ita. Kaga wannan aqidar Annabi da sahabbai kenan, Allah yana sama. To wanda za su tsira a wannan babi su ne wanda suke kan wannan ibada za ka yi, yaya Annabi ya yi salati, wanne za ka yi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, wacce ce Annabi ya karantar? Hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sunan na Abi Dawud na Abu Dawud da Ibnu Majah, Allah ya musu rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbai suna zaune a majalisin Sa'd ibn Ubada. Annabi yana zuwa, sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, Allah a cikin Alkur'ani ya ce maka salati mu maka sallama. Sallama dai mun san yadda zamu yi, amma salati fa bamu iya ba, koya mana. La hawla wala quwwata illa billah. Kaga tarbiyyar sahabbai, in larabci ne ba sun iya ko? Asalin larabawa ne Quraishawa, za su iya kirkiran larabcin su su haɗa salati, amma saboda ita addini tauqifiyya ce, shi addini tauqifi ne, ba a son ka kawo naka in ba a kawo ba. Sai suka ce to koya mana. Manzo Allah shi ba kuma bai ce to ba ku iya larabci ba ne ku je, sai ya ce kulu, ga abin da za ku ce, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaga wannan shine man kana ala muslima ana alaihi al-yawm wa ashabi ababin salati, wanda manzo Allah da sahabbai suka yi. Duk wani wanda ba shi ba, to ba nan Annabi da sahabbai bane, ba nan Annabi da sahabbai bane. Shi yasa wani ya bani dariya, wai yana magana akan salatul ibrahimiyya, cewa wai mafiya yawa hadisan da suka zo da salatul ibrahimiyya dukansu hadisai ne ahad, wai sun zo ta hanyar mutum ɗaya, saboda haka bai kamata a tada jijiyar wuya a kai ba. Ce to ai in dai hadisan da suka kawo salatul ibrahimiyya hadisai ne ahad, bai kamata a tada jijiyar wuya a kai ba, to ya kamata tatsuniyar da ta kawo salatul fatiha a tattake ta abi ta kanta dan tafi ta rauni. In har hadisi ahad mai rauni ne shi, ba za a aiki da shi ba addini. To kaga kuma min babi aula bai kamata a aiki da tatsuniya ba addini, bai kamata ba, bai dace ba. Don wannan salatin da kai kake, wallahi ta zo ne ta hanyar tatsuniya, wallahi tatsuniya ce, labari ne shafa labari, tatsuniya ce shafa labari shuri, amma tabbas garanti wallahi babu shi, tatsuniya ce. Sannan jama'a da Allah, in mana tambaya mu auna da hankali, wannan salatin waɗanda suka rawaito sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya a wajensu, ya aurar musu sun aurar masa, ya nema a wajensu sun nema a wajen shi, shi ne limaminsu su nema mu, shi ke ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin, su ce amin. Duk inda kaji ya ayyuhal ladina amanu, su ne a farko tare da Annabi suka rayu. Duk inda kaji Allah ya ce walladina ma'ahu, waɗanda suke tare da Annabi, to su ne. Laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu, waɗanda suka bi shi. Duk inda kaji an yi magana, to da su ake yi. Wannan kuma shi ba batun ma rayuwa da Annabi ba, ba a ma haife shi ba, sai bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 150, shekara 150 bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, in za a yi magana akan addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ruwayan wa yafi kamata a dauka, ka kaddara ma wannan ruwayar ma gaskiya ce, amma wace kamata ta fi inganci?
Now?
What is the idea of Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Amma wai saboda toshewar masira kallan dan bid'a wai yazo ya tada jijiyan wuya wai wannan da yazo bayan mutuwar Manzo Allah da shekara 1000 wai ruwayan sa ta fi gaskiya akan wanda suka rayu da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su fa annabi ya faɗa musu ne yana raye shi kuma wannan sai da wai Manzo Allah ya mutu to ka auna wannan kuma wanne fi kamata ya zama gaskiya da maganar da aka faɗi kana raye da wanda ka faɗi bayan ka mutu ai ko ciwa kai kai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun sa sharadi ana ganin annabi a mafarki in ka zo kace kai mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to zauna sai mu dauko shamailul muhammadiyya sai mu ce to yi mana bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka fada sai mu karanta duk abin da ka fada in ka tabbas eh haka siffar annabi sallallahu alaihi wasallam take a cikin littafai sai mu ce eh in daga sai ne a haka ganshi to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce to annabi ya ce cikin wasiyyan da mun da yamin mu dage da karatun qur'ani mu yawaita istighfari mu yawaita zikiri mu yawaita salati mu yawaita kaza sai mun ce eh wannan zai zama gaskiya saboda dama tun yana rayuwa karantar da haka amma sai ka ce ya kawo ya baka sabuwar sallah cikin salloli guda biyar an kara ta shida sai mun ce ah to wannan kuma kariya kake wannan kariya kake dan in kace kaga mun kaga annabi sallallahu alaihi wasallam koda daga sai ka ganshi to ba za ka kawo sabuwar shari'a ba dan Allah ya riga ya fadi cewa al yauma akmaltu lakum dinakum addini ya cika qur'ani kuma ya fika gaskiya saboda haka yadda kace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in da gaskiya yadda ka ganshi dan shi ka gani to shi ka gani amma wannan cewa ya baka sabon addini wannan kuma kari ne daga wajenka wannan kari ne daga wajenka amma shi wancan wali shi ya ce ma babba wai a mafarki ga annabi mu wai a zahiri ga manzon Allah da kai sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah wai ga ya masa cewa duk wanda ya zage shi kuma ya mutu bai tuba ba wai kafiri ne shi alaurai ne manzon Allah kasan nan ba wallahi alaurai ne manzon Allah kasan kuma a haka wai waɗannan masu wannan aqida a haka wai su ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya atake nusu maki manzon Allah in ba rai da manzo Allah ba annabi bai fada mu Abubakar da Umar da Uthman wannan ba sai wani wannan ai dai ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala kanta da manzo Allah ne wannan ba darajar ta annabi bane ba darajar ta annabi bane ba darajar ta annabi bane sai sa wasu abubuwan ana fadi sai kaga kaman ah to wannan akwai shi a rubuce ne kan kokin ta ci fadi koi ake eh duk wani abubuwa duk akwai su a rubuce dukan su ka je karanta jawami ma'ani ga ganje karanta ya utatul fadida duk zaka gan su eh wata rana in bukata ta kama zan dauko su ka je karanta wannan da dafan duka zaka ga wannan kafurce kafurce a ciki kuma wai wai duk da haka wai wai a haka wai wani yanzu wai wani yazo ya karanta mana wai hadin kai mu zo mu hadu da wayin ababin addini a dai hada ababin rayuwa ayi noma tare ayi kasuwa tare ayi aikin gona tare ayi aikin gwamnati tare amma babin addini kan babu wannan babu ababin addini kan wallahi babu wannan bari yi ba bari yi ba saboda kai muna gamuwa da kai a kasuwa muna gamuwa da kai a gona muna gamuwa da kai a waje kaza wannan wani wata alaka ce ta rayuwa ta hada eh amma ka sani cewa in mun dawo masallaci mun hawo minbari to anan kuma kar kai tsammanin cewa to ha to wani lokacin da yake magana nan bai tuna da ni bane an ban ma tuna da kai bane ba na ma tuna da kai saboda ka san abin da mutane galibi suke tsammani kenan shine idan mutun yana kan bid'a ya san wani ahlus sunna mai karantarwa suna tare da shi a kasuwa ko wani abu sai tsammanin cewa tarayyarsa da ahlus sunnan nan zai hade soki bid'a zai hade soki bid'a ba zai yi ba bidiwa in ma kana sassautowa ne kana layansin da mu wai saboda wai kar mu soki bid'a ka wallahi ka walar da kanka ka je ka hura loudspeaker ka je ka hura loudspeaker ka yi raddi kai zagin da duk zakai din ko ba kai ban mu zan bari ko ba kai ban mu zan bari ko ba kai ban mu zan bari ba dan addini ba namu bane inda namu ne
to da sai mu sassauto saboda mu zo na lafiya da kai
inna mu ni addina amma ba damu bane ne Allah dole mu faɗi abinda Allah ya zo ya karantar ya saukar dole mu faɗi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana duk wanda ba akan abinda shi da sahabbai shi kai yake babatacce ne shi kuma zai halaka zai tafi kuma karshen sa wuta
yace wa qad waqa misdaq ma akbara bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma hakika wato gaskiyan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada labari akan shi ya wakana fa inda ma bana ba'dun nasi aqiratuhum ala ghairi alkitabi was sunnah daidai lokacin da wasu mutane suka gina aqidan su akan wato wani abu da yake sunkuyan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama min ilmi alkalam ilmi na kalam ilmin falsafanci wa qawa'idil mantiqil mawruthina an falasafatil yunan da kuma wato ka'idoji na mantiki wanda aka samu ku aka gado daga philosophers greek philosophers aka samu daga wajen su hasal al-inhiraf wa tafarruq fil i'tiqad mimma nataja an ikhtilaf al-kalima to anan ne fa aka sama bata da kaucewa da zaniya da rarrabuwa a babin aqida wanda sakamakon wannan aka samu rabuwan kan musulmai aka samu rabuwan kan mutane wa tafarruqul jama'a hadin kai yawar gaje wa tasaddu'u wa tasadda'a bina wa tasaddu'u bina'il mujtami sannan kuma wato abinda aka gina al-mujtami'il islami abinda aka gina al'umar musulmai akai ya wato ainihin warkaje al'umar musulmai ginin da aka gina al'umar musulmai akai ya warkaje ya daide ce komai na musulmai ya zama warkajejje saboda me saboda an samu waɗanda suke gina aqidan su akan wani abu wanda yake sunkuye ko kuma sabanin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki samu dace zamu tsaya anan in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu tashi akan al-faslu thalith abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki yafi mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته